الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان لك أن وانا ما تام سؤال بركة إلى من سلم تأدين مسلم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da haduwa a wannan safiya ta 7 ga watan Ramadan. Hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda shine daidai da 17 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. A wannan majalisi, a wannan wata mai albarka, a cikin surar mu mai albarka wato surar Yusuf, yau shine zama na 4 a cikin wannan sura mai albarka. Je idan ba a manta ba, lokaci ya cin mana ne muna tsaka da magana akan fadin Allah madaukakin sarki, iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. Mun tsaya a daidai nan, za mu tashi aya ta gaba. Lokaci ya cin mana malama, ko za a maimaita mana ayin je. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يصل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
Allah ya saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki yake cewa da manzansa annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Hakika ya kasance cikin kissar Yusuf alayhi salam da ƴan uwansa akwai waɗansu alamomi, wasu ayoyi ga matambaya. Idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Lokacin da suka haɗu suke tattaunawa a tsakaninsu, suke cewa da junansu, la yusuf wa akhuhu, lallai Yusuf da ɗan uwansa, ahabbu ila abina minna, sun fi soyuwa ga mahaifinmu sama da mu, wa nahnu usbatun alhali mu dinna, ga mu zarata ne kuma ga mu masu yawa, su kuma ƙananun yara ne kuma daga shi sai ɗan uwansa, inna abana lafi dhalalin mubin, lallai ba haifinmu ko babanmu yana cikin kuskure wanda yake mabayyani. Jiya duka waɗannan ayoyi guda biyu gwargwadon hali mun tattauna a kan ma'anarsu da kuma abin da suka ƙunsa na hikimomi da kuma abin da za a iya fa'idanta a ciki. Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa, ko kutulu yusuf a itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum min ba'dihi qauman salihin. Ma'ana sun yi shawara a tsakaninsu na cewa wanda mataki za su ɗauka akan wannan abu da suke ciki na mahaifinsu ya fi ƙaunar ƴan uwansu sama da su. Da haka sai shaitan ya raya musu mummunar shawara kuma mafi girman laifi, wato ɗaukar rai. Sai suka ce, ku kutulu Yusuf, sashensu ya ce da wani sashi, ku kashe shi kawai, ku kawar da shi. A idrahuhu ardan, ko kuma ku ɗauke shi ku kai shi can wani gari wanda yake bai san hanyar da zai dawo ba, wani guri wanda ma ko sunansa ba su ambata ba, saboda suna ganin da Allah, sai sun tashi za su yi aikin, sannan za su ga ina ne ma inda za su je su kai shi. Ya lahum waju abikum, suna ganin da wannan aikin da za su yi, to da shi ne za su samu zuciyar mahaifinsu da karkato gare su, su ga farin cikin mahaifinsu da fara'ashi a gare su. Su ga farin cikin mahaifinsu da sakin fuskarsu a gare shi, saboda yanzu su kaɗai ne a gaban shi, su za su faranta mai rai, za su samu soyayyar mahaifinsu a gare shi, su kaɗai. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, sai zamanto bayan wannan laifi da suka aikata na kashe shi ko na batar da shi, sai su dawo kuma sai su duba su zama nagartattu, su nemi gafara a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan duka jiya mun tattauna a kai. Qala qa'ilun minhum la taqtulu Yusuf, yanzu kuma an samu wani ya kawo wata shawara a cikinsu, la'alla wanda ya kawo wata shawarar ya faɗi tashi, kuma ya faɗi roman da yake ganin za su tsinta a cikin wannan aiki da wannan shawara. To sai aka samu wani daga cikinsu, qala qa'ilun minhum, wani daga cikinsu, wani mai magana a cikinsu ya ce, la taqtulu Yusuf, kada ku kashe Yusuf. Ma'ana shi la'alla ko wani ɗan taushi a tare da shi, akwai ƙauna da ƴan'uwantaka, kuma ra'ayinsa sai ya fi nasu sauƙi a haka, ko da ke cewa safu tsararai, to shi na shi ya zamanto mafi ƙarancin cutarwa, domin ba za ta taɓa haɗa kisa da cewa shi ga wata shawara da zai zo ya bayar ba. Da haka sai zamanto shi mai sauƙi-sauƙi. Malaman tafsiri sun kawo sunaye wanda aka haɗe tun cewa wannan shi ne sunan Kwala Ƙa'ilun Minhum ɗin nan. Daga ciki akwai wanda suka ce sunan shi Yahuza, daga ciki akwai waɗanda suka ce sunan shi Shamrun, wanda an rawaito wannan ɗin daga Mujahid. Sannan kuma daga ciki akwai wanda shi ma ya ce an kawo wasu sunaye waɗanda suke duba wannan, ba an kawo wani suna wani Rubi da sauran sunaye mabambanta. Amma abinda nake ta faɗa kuma nake so mai da hankali a kai shi ne, la yahummul asma, sunayen ba za su yi tasiri gurin canja salon labarin ko canja ibarar da ake so a samu a cikin labarin. An muhim shi ne ibarar me za mu gani na alkhairi a cikin labarin ko bisa wazantu, me kuma za mu gani na mummunan sakamako, kuma mai ƙoƙarin kaucewa aikata irin wannan. Domin alƙur'ani dama abinda ke cikin shi ibar ne, lal asma, sunaye ba su ne muhimmai ba. Kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, dan haka abinda ake so shi ne izina da ku. Dan haka shi ya ba da shawara da cewa la taqtulu Yusuf, kada ku kashe shi. Ai la tasilu fi adawatihi wa bughdihi ila qatlihi, kamar yadda Imam Ibn Kathir ya ce, kada ku bari kiyayya da adawa da take tsakanin ku da shi ta kai ku har zuwa ga sai mun kawar da ransa kara, ba za mu yi wannan ba. Kuma wannan sai malamai suka ce kamar Allah Maɗaukakin Sarki ya nufi cewa al'amarin da ya kaddara zai faru a kan Yusuf alayhi salam zai cika, shi yasa aka samu wannan a cikin su, ya ba da shawarar da take ba za ta bari zuwa ba ɗaukar rayuwar, saboda dama ko da sun yi yunkuri hakan ba za su iya ba, saboda Allah Maɗaukakin Sarki ya shirya abin da ya shirya game da shi. Kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa, an yace ni anna Allah ta'ala kana yuridu minhu amran la budda min imdahi wa itmamihi, saboda Allah Maɗaukakin Sarki yana nufin annabi Yusuf alayhi salam da wani al'amari wanda lallai za ka cika wannan al'amari, wannan al'amarin sai ya wakana, da haka ko da sun yunkuri za su kashe shi, don ba za su iya kashe shi ba. Menene wannan al'amarin? Min al-ihai ilayhi bin nubuwa, Allah Maɗaukakin Sarki zai mishi wahayi na annabta, haka ba isa a ture wannan al'amari ba. Wa min at-tamkini lahu bi biladi misr wal hukm biha, sannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki zai ba shi wata dama ta rike wasu madafin iko a garin Misr, wanda wannan da zaman da zai yi a garin da mutanen da ya haɗa da su da ayyukan da ya aiwatar duka Allah ya rufa wannan sai ya faru. Don haka Allah sai ya kautar da wacce shawarar tasu da matsalar wannan dan uwa da ya ce qala qa'ilun minhum la taqtulu Yusuf, Allah sai ya kautar da wacce mummunar shawara da suka yi. Mecece shawarar sa? Sai ya ce wa alquhu fi ghayabati jubbi, ni abinda nake ganin kada ku kashe shi, mu ɗauke shi mu je mu sanya shi ko mu jefa shi a cikin kulirrimar rijiya, dan muka je muka jefa shi a wannan wuri sai mu bar shi, ta iya yiwuwa matafiya idan suka zo suna wucewa sai su zance shi sai su tafi da shi kuma shi kenan ya bada nisa ya bar gaba amma kan kashe shi wa alqum fi ghayabati jubbi yaltaqimu ba'd sayyara wasu matafiya domin a sayyara almaratu min almusafirin wadanda suka zo suna wucewa akan hanya ma'ana ayari na tafiya in suka zo wannan kulmali ji abin da ake cewa alghayabati jubbi alghayaba malamai suka ce shi ne duk wani abun da yake zai koye hakikanin abin da ake so a fahimta ana so a yi wani koyo daga alghaibi sai a ɗauki abu sai a saka shi a cikin wani saku wani loko wani lungu inda yake ba za a iya ganin sa kai tsaye ba da haka alghayaba wata rijiya ce wadda take tsohuwa mai duhu ga tsananin zurfi ga loko da saku a ciki in ka lalla ba za ka iya hango me abin da yake cikin wannan rijiya ba shi yasa ya yi amfani da kalmar alghayaba ba wai rijiya wadda take ana amfani da ita ko wadda take wataƙila kai tsaye in ka lalla kana hangowa ba loko da saku a ciki ba amma nan mai loko da saku za ta koye shi a ciki in ka sa shi a ciki idan an zo ba kowa ba ne ma zai tsaya a wannan gurin kuma sannan ta ɗebuwa sai an ma sha wahala kafin a ciro shi kafin nan mun riga da mun yi nisa shi ma kuma ba zai tantance ina ne muka ajiye shi ba ta haka sai ya ce yaltaqitu ba'da sayyara idan suka zo sai su ɗauke shi sai su tafi da shi amma ya bata jub akwai wasu daga cikin riwayoyi wanda suka zo suke cewa ai wannan alghayabatu jub suna ne na wata rijiya din ta musamman sunan ta haka ghayabatu jub sa'idin da kuma suka ce a'a ba wai suna bane ba wasafi ne ma malice da cewa rijiya wadda take ne bai wanda a Hausa ta ke cewa kurin rubar rijiya da ma'ana tsohuwar rijiya wadda take ne lungu da duhu a cikin ta yan taqatu ba'da sayyara idan suka zo sai su dauke shi fa tastarihu minhu bi hadha wa la hada ila fadli kuma shi kidan mun huta ne shi sai su dauke shi tafi da shi garin su sun tsince shi kuma a wancan lokacin wanda aka tsinta ya zama ne ya zama bawa ya kan ran dauke shi ba a san garin da za a je da shi ba shi kuma ya muni da ba zai iya jawabin ga daga inda na fito ga abin da ke faruwa ba a zatar su da haka shi kenan daga nan sai ya zama to sun huta ya ce in kuntum sabirin idan ba har kun kasance dama nufin ku kenan in za ku yi aiki da shawara ta to kawai wannan nufin da kuke da shi na harabar tsakanin musu da ma'aikata to ni ina ta dinga shawara da ta kamata a ce mun yi aiki da ita to yaya suka yi malam
Alleluia. Alleluia. Abana mala salata ala ruhu wa inna lahu lanasirun. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
Allah madaukakin sarki yake gaya mana matakin da suka ɗauka in sun zauna sun gama tattauna shawara alqur'ani bai buƙatar ya tsawaita mana bayani akan abin da ba zai zamanto akwai wani fa'ida a cikin sa ba da haka sai aka yi ikhtisari ga shawarar da suka tattauna ga ra'ayin da dan uwansu ya bayar ba a ce sai suka dauki ra'ayin dan uwan ba sannan suka kawai sai aka fadi kai tsaye sun tafi gurin mahaifin qalu ya abana da suka je sai suka ce da shi ya baban mu malaka la ta'manna wai ni menene dalilin da yasa baka amince mana ala yusuf a game da yusuf nisa baka yadda da mu game da shi wa inna lahu lanasihun kuma wallahi alhadi mu kam a tattare da Yusuf lanasihuna masu nasiha ne ma'ana masu kula da shi ne masu ikhlasi ne a mu'amalar mu da shi za mu ba shi kariya a matsayin shi na ɗan ƙaramin ƙanin mu amma me yasa aka yadda da mu game da shi kamar suna so su ba ma wa kansu wata kariya ne shimfiɗa za su yi akan yadda mahaifinsu zai amince musu ya ba su ɗan uwansu Yusuf domin su tafi su cimma abin da suka yanke za su yi a kansa na shawara a cikin fada na madaukakin sarki qalu ya abana ma laka la ta'manna za mu ji malama ta karanta mana shi bil ikhtilas akwai riwaya akwai wajahi guda biyu da ake karanta wannan kalma ta la ta'manna malama da ta karanta mana bil ikhtilas ma'ana an karanta shi da dhamma amma ba cikakkiyar dhamma ba, kamar kice dhamma kice nu la ta'manuna shine hakikanin wasalin yadda take kama, amma za ku ji malama ta ce la ta'manuna ta yi nunukun dhammar ba ta yi ta cikakkiya, wannan shine al-ikhtilas. Malaman tajwidi sukan kwatanta su ce kamar ɗaya bisa ukun dhamma. Wannan shine wajahi na farko da ake karanta wannan kalma da shi, al-ikhtilas. Wajahi na biyu shine al-ishmam. Shi abin da ake nufi da ishmami shine za a karanta kalmar bisukun la ta'manna, ya ma'ana an yi idgham kamil. In na tashi faɗa mai sauraro zai ji sukun ne, amma kuma idan na tashi ina yin sukun din ina yin kunnar zanyi dhammu shafatayn, baki na zai yi rawun alaman akwai dhamma hakikatan a wannan gurin. Wannan kuma shine al-ishmam. Wannan shine wajahi guda biyu da ake karanta wannan ayat da shi ta yi wa da a zaune muke ba mu da niqabi da malama ta karanta muku ta nuna muku yanda ake adayin, amma dai ɗaliban tajwidi su san menene al-ikhtilas kuma su san menene al-ishmam. Wannan wajahi guda biyu da shi ake karanta wannan kalmar, kuma wanda jumhurin makaranta al-qurra sun tafi akan duka suna amfani da wannan wajahin guda biyu illa أبو جعفر يزيد بن يعقوب المدني انفرد بقراءتها بكامل الإدغام بدون إشمال ولا اختلاس. شي أبو جعفر ينا ترنتاتا بالإدغام لا تأمنا كما بايعين الإشمال ما لا بايعين ولا علامة ضم بين الشفتين. طيب أنا ما دوك تنسر كي يتي يجي أمنا بايعين دوك تنسر سكر كاري سكر كل رأي ينسر كان قابين لناسي sun yi darajar daga sai suke so suke sai su raba Yusuf alaihi salam da mahaifinsa, kuma sun shirya wa shawara da hiyar da suke ganin za su, sai suka shirya suka tafi gurin mahaifinsu. Da suka je sai suka ce ya abana ya mahaifinmu ya babanmu malaka la ta'manna, me yasa ba ka amince mana, me yasa ba za ka yarda da mu ala Yusuf ba akan dan wannan namu, muka yi yansa ne, to me yasa ba za ka amince mana ka ba mu shi mu tafi da shi ba yadda mu kake barin mu mu tafi tsakaninmu, ba ka jin wani ɗar, ba ka jin wani shayi, shi ma ai dan uwanmu ne, bai kamata a ce kana hana mu mu tafi da shi ba. Da suka tashi a wannan faɗin la ta'manna, kamar suka ba ma kansu wata kariya ne, ko suna ba wa kansu wata kariya na cewa mahaifinsu ya samu aminci kar ya zarge su akan abin da suke tunanin zai iya zargin su akai na cutar da Annabi Yusuf alaihi salam. Wa inna lahu lanasihun, kuma lallai mu masu nasiha ne ga gare shi, ma'ana zamu kula da shi, zamu kiyaye shi, zamu lallaba shi karamin kanin mu ne, ai la qaimuna bi masalihi, duk abin da yake na maslahar sa ne to zamu kula da shi idan muka tafi. Ruwa ku ga yanda kuke suka yi amfani da hila ta ba ma wadan adam nutsuwa yanda suke so mahaifinsu na cewa ya saurare su, kai ka ce kamar suna kokarin kuma su fallasa kansu ne a ɗaya bangaren, to wai inji Hausa sun ce in ba rami me ka zancen rami, to babanmu ka ba mu shi, in ba ku da wani abu me yasa za ku yi ta kokarin sai kun ba da wata kariya sai kun ba da wani aminci, shine irin abin nan da Laraba suke cewa wai kadal muribu an yakuna fuzuli, kaɗan ya rage mara gaskiya ya ce ni kan ku ɗauke ni ba da gaskiya, saboda yanda zai ta kokarin yana so sai ya kare kansa akan abin da yake so yayi. Arsilhu ma'ana badan yarda wa yal'ab wa inna lahu lahafizun, ka sace shi ka ba mu shi gobe idan za mu fita mana, yarta wa yal'ab, mu je tare da shi ya je ya yi wasa ya yi kiwo ya yi raha ya yi nishadi a tare da mu, domin in mun tashi za mu tafi da shi ne bayan gari, inda ba hayaniya, inda yaro yake so ya ga fili ya yi wasa ya tsalle-tsalle. Wa inna lahu lahafizun, lallai kuma mu tabbas za mu kiyaye shi. A nan gurin malamai suka ce fi qawlihim arsilhu ma'ana badan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun, fi lafzati arsilhu, ka bar mu mu tafi da shi, suka ce dalilun ala anna yaqub alayhi salam kana yumsikuhu wa yashabuhu da'iman, a cikin wannan cewa ka sake shi mu tafi da shi ya nuna shi akwai wani abu kenan da yake faruwa na cewa Annabi Yaqub alayhi salam kullun yana tare da dan nasa, baya sake shi, bai barin shi nisa da shi, shi yasa sai suke roƙon mahaifin nan nasu ya ba su dama su tafi da shi su je su yi abin da za su yi da shi. lokacin da ya zamanto sun kore ma wa kansu wannan tuhuma ta hanyar yin kan da garki na cewa kar a zarge su, sai suka faɗi wani abu wanda yake akan maslahar Yusuf alaihi salam na cewa yarda wa yalha. Ba wai mun fa za mu fa'idanta ba, mun tafi da shi ba, shi zai je yayi wasa, yayi raha, yayi hira, yayi tsalle, yayi tsere, ya samu biri, ya shaki iska mai daɗi. Saboda me? Suna so su gaya wa uban abin da zai iya samun nutsuwa da shi. Mahaifinsu yana ƙaunar Yusuf, to an gaya mai wani abu da zai daɗaɗa wa Yusuf rai, zai fi sakar musu ɗan su tafi da shi sama da su ce za mu tafi da shi saboda mu je mu koya mai aiki, ko saboda mu je yayi mana hidima, ko saboda kaza. Sai suka faɗi abin da yake maslahar Yusuf alayhi salam ne na cewa ya je ya nishaɗi, ya yi wasa, domin ya samu abin da yara suke bukata a irin wannan shekarun na samun raha da abin da zai faranta musu rai. Akwai gaba mai muhimmanci a wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki arsilu ma'ana fatan yarta, da lallai muna bukatar kamar mu ɗan yi tsokaci a kai ta ɓangaren abin da ya shafi ta'at. Yarda wa yalla, malamai suna da aujin da suke karanta malamai na ta'at daban-daban a kan wannan. Ya'a ta farko ana karantawa da narta'i wa nal'ab, narta'i wa nal'ab, ma'ana suna bayar wa mahaifinsu labarin cewa mu tare da shi za mu yi wannan, ba shi shi kadai ba. Wannan kuma Ibn Kathir rahmatullahi alayhi shi ya karanta ta da wannan wajen, narta'i wa nal'ab, ma'ana za mu je tare da shi, za mu yi kiwo na dabbobinmu, za mu kula da dabbobinmu. Kun ga mun tafi da shi yana ganin yadda muke yi, shi ma yana koya daga gare mu, zai samu wata gogewa ta abin da ya shafi kula da dabbobi, zai samu gogewa a kan tattalin dukiya. Kuma wannan la'am za kuma mu yi wasa da shi, ba za mu bari ya ji kewa ba, za mu ɗibe mai kewa domin za mu taya shi raha da wasa da yaro yake bukata a irin wannan shekaru. Yayin da kuma akwai ƙira'a Abu Ja'far da kuma Nafi' inda su suka karanta shi da yarta'i wa yal'ab, yarta'i wa yal'ab, ai sun jingina fi'il din, ma'ana aikin zuwa ga Yusuf alayhi salam, shi shi kadai babu. Sannan kuma akwai ƙira'a ta gaba da tace narta' wa nal'ab, can an ce narta'i wa nal'ab, nan kuma an ce narta' wa nal'ab. Sannan akwai ƙira'a ta gaba da tace yarta'i wa yal'ab, shi wanda suka karanta ta da narta' wa nal'ab su ne Abu Amr da Ibn Amir, su suka karanta ta da narta' wa nal'ab, yayin da kuma yarta'i wa yal'ab ita kuma ƙira'a ce wadda ragowar makaranta suka karanta ta a wannan wajahin, kamar yadda ya zo a cikin Tsayibatun Nashr. Wal ma'ana shi kuma wannan narta' wa nal'ab wa yarta' wa yal'ab suna nufin cewa zai zo ya shakata, zai sake, zai ci ƴaƴan itatuwa, domin za mu je bayan gari ne akwai gonaki akwai itatuwa, zai tsinki abin da yake so ya ci ya samu nishaɗi da walwala a tare da shi, ko kuma mu samu nishaɗi da walwala muna tare da shi baki ɗaya. Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab, ay ib'athu ma'ana gadan ya'kul wa yalha wa yatanazzah fil bariyya wa yanshaq wa yal'ab, wa tafi tare da shi ya je wasa, yayi shawagi a falalli a bayan gari a cikin gonaki a cikin lambuna, ya samu nishaɗi irin yanda dan adam yake so ya samu. Wa inna lahu lahafizun, sai sa karai mawa kansu wani kan dagarkin, wa inna lahu lahafizun, can ce wa inna lahu lanasihun, nan ma sun kara akkadawa wa inna lahu lahafizun, ai za mu kula da shi, za mu ba shi kariya akan abin da zai iya cutar da shi, akan duk wani abu mara daɗi za mu iya ba shi kariya a matsayin mu na ƴan uwansa, kuma ga mu yayyansa, kuma muna da yau. Dr. Mustafa Al-Adawi yake cewa a daidai wannan gaba, yace lam yaqulu insha Allah, lokacin da suke yi wa mahaifinsu wannan alƙawura da wannan roman baka, ba su ce insha Allah ba, li'annahum admaru shar, saboda dama su sun kudire sharri a cikin zuciyarsu, sun san duk abin da suke faɗa ya riga da kawai ya tsaya ne a fatar bakin su, bai kai zuwa ga cikin zukatansu ba. Yace wa muridu shirra ya'ma an kalimatil khayr, shi dama duk sanda mutum yake so ya kulle wani abu na sharri, to yana kokarin ya tuba wa wannan sharri na shi kariya da kalmomi waɗanda suke na alkhairi.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لغافلون.
Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da ce mana yana gaya mana yanzu sun je sun isar da muradinsu ga mahaifinsu, sun isar da bukatarsu, sun yi roman bakansu. Da ya tashi ba su amsa sai ce qala inni la yahzununi, wallahi ni kam lallai akan tafiyar da za ku yi da shi an tazhabu bihi, zan ji damuwa, zan ji kunci, zan ji bacin rai idan ya zamanto ya yi nisa da ni. Wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b, sana tibba ma wannan ba, ni ina jin tsoron idan kun tafi da shi kar kalke ci ya ci shi ya cinye min shi. Mana kamar ya ba su uzuri guda biyu. Uzuri na farko shine me, la yahzununi, zan shiga damuwa idan kun tafi da shi. Kamar yadda na faɗa muku siyakin ayoyin a baya ya nuna cewa kullum yana tare da shi tunda suka ce arsilhu ma'ana, to abinda ku kake tare da shi kullum, kake hira da shi, yake ɗebe maka cewa idan ya zamanto babu shi dole za ka ji wahsha, za ka ji kewa, za ka ji babu daɗi. Da haka sai ya ba da uzuri, la yahzununi, zan ji babu daɗi idan kuka tafi tare da shi ya bar ni ya yi nisa da ni. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya ce wa dhalika li fardi mahabbatihi, abin da yasa zai shiga damuwa saboda tsananin soyayyar da yake yi ma wa ɗansa, lima yatawassamu fihi min alkhair alazim, saboda yanda Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ɗana su ya siffanta da alkhairai masu girma, kyawawan dabi'u, wa shama'ilun nubuwa, wal kamalu fil khulqi wal khalqi alayhi salatu wassalam. Allah madaukakin sarki ya adana kyawawan halaye da kyawawan dabi'u da ƙanshi na annabta a tare da annabi Yusuf, sai sanya kyawawan maganganu a harshensa, ya sanya ladabi da biyayya da nuna ƙauna da bin mahaifi sau da ƙafa a tare da shi, dole irin wannan ta zai shiga. Da haka in suka yi nisa da shi zai ji babu daɗi, zai shiga yanayi na damuwa. Uzuri na biyu da ya ba su, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b, sannan kuma ina jin tsoron idan kuka tafi da shi kar kalkeci ya ci mu shi. Kalkeci yana abin nan wani jinsi na abin da ya shafi kura da duk irin waɗanda suke shigen halitta da ita. Kuma cikin abin da malamai suka faɗa suka ce garin Kan'an, ma'ana wannan gari nasu, yana da yawan wannan halittar a darsansu. Da haka shi yasa abin da ya fara jin tsoro, kar ku tafi da shi mu je wannan kura ko wannan kyarkeci ya cinye mu shi, wa antum anhu ghafilun, alhalin ku kan kun sha'aba da shi, kun sha'aba da abin da ya fitar da ku, kun je kiwo ne, kun je kaza ne, kun je kaza, kuna can kuna ayyukan ku, shi kuma yana can yana wasa kamar yadda kuka faɗa yartawa yalhaq, to kuma kar ku je ku bar shi sai ya zamanto sun wannan kyarkeci ko wannan kura ta cinye mu shi. Suka tashi tunda dai suna nan suna campaign ne, suna kokarin abin da suke so su yi sun cimma, sai suka ce qalu la in akalahu adh-dhi'b taqijan, to mu kan in dai har kalkeci ya cinye shi, wa nahnu usbatun alhali, ga mu adadi da yawa, kamar yadda na faɗa jin ce usba malamai sun ce adadi 9 zuwa sama, kuma alqur'ani ya ga mana su 11 ne, to yanzu duk yawan nan namu, duk ga mazarata, matasa, majiya ƙarfi, sai mu bari shi kadai kura ta zo ta cinye shi, muna gani wa nahnu usba inna idan la khasirun, dan ko da mun yi hasara mu kamar haka ta ba duk yawan nan namu baban mu, ma'ana ba su tashi ce a ba za mu bari ba, sai suka dora mai abun nasu akan hujjar da ta kama hankali na cewa shi yaro ne karami mu manya ne, shi kadai ne mu ba muna da yawa, kuma duk yawan nan namu sai mu bari kura ta zo ta cinye shi, sai mu zuba idanu muna kallo ba za mu ɗauki matakin da ya kamata a ce mun ɗauka ba, ai kuwa da mun zamo ragwaye, da mun zamo abin alatir, da mun zamo tabaku, inda ba za mu iya ba wa ɗan uwanmu kariya a irin wannan yanayin ba. Malamai suka ce sun da suka tashi ba wa mahaifin nasu amsa, in muka lura za mu ga kawai ba su yi mishi magana a kan uzurinsa na farko na cewa la yahzununi ba, saboda dama sun san wannan zai auku, kuma ba su da abin da za su ba shi na maganin wannan damuwar da suke tunanin ko ya faɗa cewa zai shi. Da haka sai suka shallake ta, kawai suka tafi a kan la'in akalahu adh-dhi'b, domin wannan a gurinsu ya fi ƙarfi, kuma suna da hujjar da za su ba ma wa kansu kariya, ma'ana ya faɗi cewa kura za ta cinye shi, to suna da menene ake cewa point mai karfi ko kun ana debate a ce muna da point mai karfi to suna da point mai karfi da zasu ba wa kansu kariya akan wannan abinda mahaifin nasu yake jin tsoro ya faru da daro da haka shi yasa sai suka bashi wannan amma magana fushi suna ga magana damuwa akon suna ganin aiko lokaci kadan ne kuma ma yanzu kuma ka shiga wannan babin ta yi wadi a ƙarshe ya ce kai ni ba na son ku dai tafi ku tale mai shi to amma sai suka bashi aminci akan wannan tsoro da ya ji ko abin da ya haufi a kai cewa kar ya faru da ɗan nashi idan sun tafi da shi. Faɗin Allah maɗaukakin sarki la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b. Malamai sai suka ce ƙarara wannan maganar ta Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa a na lisani Yaqub alayhi salam ya nuna annabi Yusuf alayhi salam yana ƙananan shekaru wannan abu ya faru. Domin mutum babba mai hankali kuma wanda yake cikin ƴan uwansa ba shi shi kadai yake tafi ba za a ji mai tsoron a ce kura za ta ce ne shi. Da haka ya nuna cewa a lokacin da ake wannan abun annabi Yusuf yana ƙananin shekaru. Kuma abin da zai ƙara tabbatar da haka lokacin da waɗannan matafiya suka zo suka tsince shi ne suka ce ya bushra hadha ghulam. Al-ghulam kuma yaren larabci ana magana ne akan yaro wanda yake matashi mai tasowa bai kai shekaru na taklifi ba. Arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab ya tafi ya yi wasa ya yi tsere ya yi nishadi ya kaga wannan duk abu ne da yaro mai ƙananun shekaru yake faɗa yake bukata. Yaltaqituhu ba'du sayyara matafiya sai su tsince shi. Me ake tsinta? Ana tsintar mutum mai hankali wanda yake cikin da girman shi da hankalin shi da tsananin shi sai dai a gani shi ɗan ko a Hausa ma haka ne ko idan mutum ya ɓata an aka gani shi sai a ce an ga wani amma yaro ne ƙarami mai za a ce an tsinto shi. Da haka yaltaqitu ba'du sayyara matafiya za su tsince shi ya nuna kenan lallai yana a cikin ƙananun shekaru ne annabi Yusuf alayhi salam wannan al'amari ya faru. Ko da suka tafiya suka yi.
Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatin jubb. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
الله من أوكاكين سلكي سيتشيغا بدد يا منا kamar yadda aka yi a wancan uslubin da suka yi shawara ba a ce sai suka tafi sai suka gaya wa mata a kawai sai aka gaya mata gashi sun je gurin da aka a nan gurin ba a ce mana to bayan sun yi wannan roman baka sai mahaifin ya yadda ba a kawai sai Allah ya ce falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da shi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb bayan sun riga da sun gama hada shawarar su sun amince a tsakanin sun cewa za su je su jefa shi a cikin wannan kudurrumin rijiya za su sanya shi a rijiya mai duhu wa auhayna ilayhi nan ma dai ga uslubin ya kuma dawowa ba a ce sai suka tafi sai suka sanya shi sai muka mai wahayi ba kawai sai aka ce wa auhayna ilayhi an riga da al'amarin ya faru wa auhayna ilayhi sai muka yi mishi wahayi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha lallai tabbas zaka ba su labarin wannan lamarin nasu wa hum la yash'urun alhali su ba sa jin hakan zai faru ko kuma ba su san hakan zai faru. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake cewa falamma dhahaba bihi ikhwatuhu min indi abihi ba'da muraja'atihi lahu fi dhalik lokacin da ƴan wannan nasa suka tafi da shi daga gurin mahaifinsa bayan sun yi kai komo sun yi roman baki sun faɗi hujjoji sun ja hankali mahaifin ya haƙura ya ba su wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb sun kuma riga da sun gama tattara shawarar su akan cewa za mu je mu sa shi a cikin ko za mu jefa shi a cikin kurrumin rijiya sai ya ce fi hadha fihi ta'zimun lima fa'alu a cikin wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ajma'u kuma sun yi shawara sun yi niyya sun haɗu a kai mana ba samu wanda ya balle ya ce ba zai yi ba kamar Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ne dan mu wannan lafazin ne wa ajma'u an yaj'alu dan mu fahimci haɗuwar su akan wannan mummunan al'amarin gabaki ɗayan su ba samu wanda ya ce a kar ku yi haka ba sai ko wancan qala qa'ilun din da ya samu mishi sauki da sassauci amma da ya kawo gabaki ɗayan su sun yarda a haka. أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب sun yi ittifaki a tsakanin su baki din su cewa za su sanya shi a can kasan wannan rijiyar wa qad akhadhuhu min indi abihi kuma sun dauke shi daga gurin mahaifinsa fi ma yuzhirunahu lahu akan abin da suke bayyanawa a zahiri ikraman lahu sun dauke shi ne domin su karrama shi wa basqan wa sharhan li sadrihi sun dauke shi ne domin ya je ya samu abin da zai faranta masa ransa zai samu nishadi a tare da shi wa idkhalan li sururi alayhi فيقال يجي أنشي إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعاه أن هكيتو تيوى لوكا تند سكا دوزا سألتوى النيار وكان الناس استفر شيء النبي يوسف إن عليه السلام النبي يعقوب سيرون قمي وانا الناس يسوم باتيش كمي مشاهد أسبو دزوج يرسبت نسو دو أننت في هذا الغائل شيبا كمر ira abin nan da Hausawa ake cewa jiki na sai da ya bani ko abi ya fara ce dama jiki na ya bani to jikin sa ya ba sa beji ya samu nutsuwa akan wannan tafiya da za ta yi da shi ba akwai magana ko da ake kawowa a ƙarƙashin wanda ihar shi ma al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo da ya hakaito daga As-Suddi da ma da dama daga cikin malaman tafsiri yanda ake ba da tafasil din abin da suka yi mishi bayan sun tafi da shi na cewa lokacin da suka tafi da shi kamar jira suke su bar idan mahaifinsu su bada baya sai kuma kawai sai suka bude mishi wuta ba wai na harbi ba bakaken maganganu duka hantara kyara suna tai mishi abubuwa har suka tafi da shi suka je suka sanya shi a cikin wannan rijiya da wanda ya zage shi da wanda ya kaza da wanda ya kaza duk an kawo wannan to amma kamar yadda na faɗa mana tun farko ba za mu tafi akan riwayoyi waɗanda suke ba a da tabbaci akan su da haka ko Sheikh Khalid Sabt da naga yayi magana akan wannan riwaya sai ce hadihi min al-Isra'iliyat wannan ba abani ba da yu'tamadu alayhi ya ishi dai abinda zai haska mana kaushin zuciyarsu da girman kiyayi da suka nuna Annabi Yusuf sun raba shi da mahaifinsa kuma sun dauke shi sun je sun sa shi a cikin wannan rijiya lokacin da suka riga da suka saka shi a cikin rijiya wa auhayna ilayhi Allah madaukakin sarki ce sai muka yi mishi wahayi muka sanar da shi ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wata rana zaka ba su labarin wannan abin da suka yi zaka gaya musu zaka ce kummin kaza kummin kaza kummin kaza cikin abin da ba su taba tsammanin ka sani Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace yaqulu ta'ala zakiran lutfihi wa rahmatihi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa yana ambata mana irin yanda ya tausasa wa Annabi Yusuf ya ji kansa a wannan yanayi da yake ciki wa aidatihi wa inzalihi al-yusra fi halil usr da ma wannan ita ce sunnar Allah madaukakin sarki bisan da al'amari yayi zafi aka shiga kunci to Allah yana sauko da bayinsa mu'mini wata hanya wadda za su numfasa su samu saukin yanayin da suke ciki dan haka sun finciko shi da gurin mahaifinsa a matsayinsa na yaro karami sun zo sun jefa shi a cikin rijiya ga rijiyar ma tsohuwar rijiya mai duhu mai zurfi shi kadai sai Allah madaukakin sarki ya ka abin da zai tausasa masa zuciya annahu uhiya ila yusuf fi zalika alhal adh-dayyiq sai Allah madaukakin sarki ya masa wahayi a wannan yanayi wanda yake mai kunci mai matsi tatiban li qalbihi saboda a tausasa zuciyarsa wa tasbitan lahu sannan kuma a karfafe shi amma mai ba kai kadai kake cikin wannan yanayi ba Allah madaukakin sarki yana tare da kai innaka la tahzan mimma anta fihi lallai ba kai kada ka shiga damuwa akan yanayin da kake a cikin sa fa inna laka min zalika farajan wa makhrajan wa hasan a wannan yanayin da kake ciki Allah zai kawo maka mafita Allah zai kawo maka dauki akan wannan abu kuma abin nan zai zama to ma abin kyawu ne a gare ka nan gaba wa sayansuruka Allah alaihim Allah madaukakin sarki zai baka galaba akan su zai baka nasara akan wannan kulli da suka yi maka wa yu'lika wa yarfa'u darajata sannan zai daukaka ka zai daga sha'aninka akan nasu wa satukhbiruhum bima fa'alu ma'aka min hadha as-sami' kuma zaka ba su labarin abinda suka aikata a gare ka a wannan aiki nasu wata rana zaka ce musu ku ne kuka min kaza kuka min kaza kuka min kaza zaka tunatar da su wannan abu domin ya zama to alama ce da za su yakkane cewa kai din nan ne kai ne Allah ya raya ka wa qawlihi wa hum la yash'urun fadan Allah madaukakin sarki wa hum la yash'urun mujahid da qatata suka ce bi ihai illahi ilayhi ma'ana ɗan uwan Annabi Yusuf alayhi salam ba su san cewa Allah ya masa wahayi ba su da sani akan wannan wa hum la yash'urun ba su san hakan zai faru ba
ba sun ci an sun je sun sanya shi a cikin wannan rijiya Allah zai masa wahayi ba kuma sun da suka jefa shi suke tafiya ba su san Allah ya mishi wahayi ba sa'ilin da kuma wani kaulin wanda aka kaito shi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa a'a ba wai wahayin Allah madaukakin sarki yake nufi da wahum la yash'urun ba ana nufin ba su sani ba sa tunabbi'uhum bi sani'ihim hadha fi haqqi wata ranar zaka gaya musu wannan aiki da suka yi na shiga haƙƙinka na zaluntan nan taka da suka yi suka raba ka da mahaifanka suka kawo ka wannan guri wahum la ya'rifunaka alhalin ba su san ka ba lokacin ba su gane cewa kai din nan kai bane ba wala yastash'iruna bika kai a jikinsu ma ba su ji cewa kai din bane ba dan haka wannan magana da zaka gaya musu zaka gaya musu ita ne a yanayin da ba su sani ba ba su yi tsammani ba da haka wahum la yash'urun suka ce yana nufin haka akan maganar Ibn Abbas amma kamar yadda nake faɗa wannan ikhtilafi ne da ba na cin karo da juna ba wasu san Allah ya mishi wahayi ba domin shi ya mawa sannan kuma sun tafi sun bar shi a wani guri kuma bai haɗu da su ya ba su labari ba sai a can gaba din nan sanda za a zo a yi magana da zai ce da su qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun kun san abin da kuka aikata kun tuna abin da kuka aikata ga Yusuf da dan uwansa ko fa dai kun manta ne kun da aiki wannan al'amari ya wuce shikenan kun gama da wannan babu qalu a innaka la anta yusuf aw wai dama kai ne yusuf domin sun san abin da suka yi da shi daga shi sai su suka san wannan abin tunda kuwa suka ji an binciko wannan tsohon fayil din sun san me wannan shine ba wani bane dan haka hum la yash'urun alhalin ba su san cewa annabi yusuf alaihi salam zai zo ya ba su wannan al'amari na abin da suka yi aikata da shi daga baya Allah madaukakin sarki bayan ya ce ta da shi ba a wannan ayar ko in ce a daidai wannan gaba ta wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa auhayna sai muka yi mishi wahayi malamai suna da matsaloli da suke tattaunawa a karkashin wannan aya shin wani irin nau'in wahayi Allah madaukakin sarki wa annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yake cikin rijiyar kuma ya nuna kenan shi tun yana karami aka aiko shi a matsayin annabi ko kuma a'a to malamai suna da maganganu akan haka wasu daga ciki suka ce an ba wa annabi Yusuf alaihi salam saƙon annabta ne tun yana wannan ƙananun shekaru domin fa auhayna ilayhi la tunabbi annahum sai muka yi mishi wahayi قالوا فأوحى إليه وهو في البئر فدل ذلك على نبوته سوكا تي wannan ya nuna cewa annabi ne shi domin Allah ya masa wahayi yayin da wani sashin na malamai suka ce a'a alwahyu anan ba alal ma'nahu al-istilahi ba alal ma'nahu al-lughawi ma'ana wahayi ba irin wahayin da Allah madaukakin sarki yake yi mawa annabawa da manzanni ba a'a wahayi ne wanda hakikanin kalmar tana kunshe da sako ko ma'anar da take da shi a yaren larabci a yaren larabci an ce wa auhayna ana nufin sai aka sa wa mutum ilhama sai aka kimsa mishi sai aka datar da shi ya ji wani abu wanda ya kamata a ce ya aikata kamar fadin Allah madaukakin sarki wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari mimma ya'ishu Allah madaukakin sarki yace mana wa auhayna wa auha rabbuka ila an-nahl ubangijinka sai wahayi game gudan zuma wahayi aka mata na aiko malaika a'a irin nau'in wannan wahayi shine suke cewa al-ilhamul gharizi lil hayawan wata ilhama ce da Allah madaukakin sarki yake sanyawa na bukatuwa a cikin dabi'a ko a cikin halittar dabbobi su ji cewa muna bukatar kaza wannan shine wahayin ma'ana ilhama Allah ya sa ka ji a ranka kana buƙatar ka ci abinci kuma ka je ka ɗauki abincin kuma ka ci hankalinka ya baka ilhama ce Allah madaukakin sarki ya maka sanin cewa wannan nau'in na kayan itace idan an ci shi zai yi maganin kaza ko a jarraba shi zai haifar da kaza ko zai samar da kaza na natija ilhama ce da Allah madaukakin sarki yake wa bayansa wa ka qawlihi ta'ala kamar fa da Allah madaukakin sarki wa auhayna ila ummi musa an arzihi Allah madaukakin sarki yace sai muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa an arzihi domin ki shayar da shi wani irin nau'i wahayi ita ba ya fito ba ta annabi ya mace ba to amma Allah ya ce wa auhayna wannan ilhama ce da malamai suke cewa ta al ilhamul fitri lil insan Allah ya sanya fitra ta dan adam daidaitaccen hankali na dan adam ya tafi akan wani abu wanda yake zai amfanar da shi cikin abin da ba wanda ya gaya mishi ya ce ga yanda za ka yi wannan abu amma Allah madaukakin sarki sai ya kimsa mai wannan Allah madaukakin sarki yace bi anna rabbaka aw halaha a cikin surat az-zalzala da ake ga mana idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangijinka ya mata wahayi wahayi na haiku mala'ika a'a ilhama ce Allah madaukakin sarki mata dan haka wannan ya zama al-amru al-kauni lil jamadat wani umarni wata dama da Allah madaukakin sarki ya ba ma wa al-jamadat abubuwa waɗanda suke na subhanallah kalmar da ake fassara jamadat ta dauke mun wanda ya san ma'anar al-jamadat ma'ana Allah madaukakin sarki ya kimsa musu wani abu wanda za su yi da haka sai suka ce faqala hadha al-fariq min ahli al-ilm innahu uhiya ilayhi lamma balagha ashuddahu gaskiya mu muna ganin a wannan wahayin ba wai nau'i na wahayi bane na istilahi na annabta wahayi ne na Allah ya kimsa mishi a cikin zuciyarsa da haka ba aiko sa annabi a daidai wannan lokacin ba irin wahayin da aka yi masa irin wannan ne amma yaushe aka mai wahayi na annabta lamma balagha ashuddahu lokacin da ya kai manzali da Allah madaukakin sarki yace atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hikima ko muka bashi ilimi sai suka ce wa fussira ba'dahu dalika bin nubuwa wasansu sai suka ce to wannan lokacin shi ne aka bashi annabta amma gabanin nan ba a bashi annabta daga cikin malaman da suka hakaito wannan bayani akwai Siddiq Hassan Khan a cikin littafin shi Fathul Bayan inda yake cewa fi hada dalilun ala annahu yajuzu an yuhi Allahu ila man kana saghiran wa yutihi nubuwa hina idin yace a cikin fadin Allah madaukakin sarki wa auhayna ilayhi natunabbi annahu ya nuna cewa Allah madaukakin sarki zai iya yin wahayi ga yara kanana ma'ana yaro karami kuma ya bashi sako na annabta a daidai wannan lokacin kama waka fi Isa kamar yadda ya faru ga annabi Isa alayhi salam wa Yahya ibn Zakariya kamar yadda aka yi mai wahayi ga Zakariya shi ma Yahya dan Zakariya alayhi salam ma'ana al-wahyi huna al-ilham yana nan dai akan cewa al-wahyi huna al-ilham ake fi ka qawlihi ta'ala wa awha rabbuka ila an-nahl wa awhayna ila ummi Musa yace wal awwalu awla ni a gani na ma'ana shiwa shi Siddiq Hassan Khan yake cewa shi a ganinsa maganar cewa an aiko shi annabi yana yaran nan tafi karfi akan cewa ilhama ce a kan shi domin dama annabin ne da haka babu sabani maganar cewa lallai sai ya kai wannan shekaru ko kuma lallai fadin Allah walamma balagha ashuddahu din nan wai sai da ya kai wannan sannan aka aiko shi a matsayin annabi din suka ce babu abin da zai ture ko zai tabbatar da iya wannan ce kadai hakikan tunda annabi ne kuma Allah ya ce wa auhayna to zamu dauka irin nau'in wahayi wanda Allah yake bance annabawa da shi dan haka ya mushi wahayi yana yaro ya daidai da annabi Isa alaihi salam shi ma an mushi wannan ya mushi wahayi ya girma ya yi daidai da sauran annabawa da suka kai wannan mataki sannan aka musu dan haka dai kamar yadda akwai al-Imam Razi shi ma ya kawo magana doguwa a cikin tafsirin sa Tafsirul Kabir akan wannan mas'ala kuma dai galibi sukan firin jayar da cewa an mishi wahayi ne wahayi da Allah madaukakin sarki yake yi mawa annabawa ba wai wahayi wanda yake nau'i ne na ilhama ba da haka wa auhayna ilayhi sai muka yi mishi wahayi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun akwai lokacin da zai zo da zaka ba su labarin wannan aiki da suka aikata da kai alhalin ba su sani ba sun aikata abin da suka aikata sai me ya faru malam
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana bayan sun aikata abin da suka aikata kuma ga abin da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Yusuf ta goma shi da shi na ɗebe mai kewa a wannan yanayi na kunci da matsi da ya shiga sai aka ba mu labarin to ga su sun dawo waja'u abahum isha'an yabkun sai suka dawo babansu da lisha suna kuka suka nuna damuwa da bacin rai
tashin hankali
qalu ya abana sai suka ce ya kai babanmu inna dhahabna nastabiqu mun kan mun tafi muna tsere wa tarakna yusuf inda mata'ina mun bar yusuf kanin mu a gurin kayan mu ya jire mana a matsayin shi na karamin mu jire mana waɗannan kaya mu fa akalahu dhibu sai kirkici ya cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai kam dama ba za ka yadda da mu ba ko da gaskiya muke gaya maka saboda dama me ka ji tsoron abin da zai faru kenan al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa ya qulu ta'ala mukhbiran 'ani alladhi i'tamadahu ikhwatu yusuf ba'da ma alquhu fi ghayabati al-jubb Allah madaukakin sarki yana bada labari bayan abin da ya auku tsakanin annabi yusuf alayhi salam da yan uwansa na cewa sun jefa shi a cikin wannan kururun madijiya annahu raja'u ila abihim sun dawo zuwa ga mahaifinsu fi zulmatil layli yabquna a cikin duhun dare kuma suna kuka suna nuna damuwa akan yanayin da suke ciki kun ga akan yin wannan zuwa dinnan suna ba su tashi tun farko ma dai wato hilas tasa tana da yawa da suka tashi dawowa ba su dawo ido na ganin ido ba sai suka dawo da dare saboda na farko su nuna mai cewa mun fadauki lokaci muna neman yaya za a samu mafita yanzu dai kawai mun ga ba sarki sai Allah ne san da mun ka dawo na biyu kar ma a ce to bari a hada ku da wasu a je a tabbatar da wannan abin da ya faru domin kafin gari ya waye za a iya cewa ai ba za a je ma ko gawar shi a samu ba da haka shi sa sai da suka bari dare yayi sannan suka zo a cikin halin damuwar da har ta sa idanunsu yake zubar da kwalla wa yuzhiruna al-asafa wal-jaza'a ala yusuf suna nuna damuwa suna nuna kaico suna nuna nadama akan abin da yake faruwa abin da ya faru akan annabi yusuf wa yataghammamuna li abihim wa qalu mu'tadirin amma waqa'a fi ma za'u sai suke bada uzuri akan abin da ya faru suke so su ba ma wa mahaifinsu wani uzuri wanda zai kawo musu saukin kallon da zai yi musu inna dhahabna nastabiqu mu mun tafi mun je nastabiqu ibn kathir yace aina tarama mun je muna tsere na abin da ya shafi harbi da mashi amma fil haqiqa nastabiqu da Allah madaukakin sarki ya faɗa ma'ana muna tsere za ka iya shiga cikin nau'in tsere daban-daban ta iya yiwa malam Allah ya mashi rahama ya kalli wataƙila abin da yake almutabadar ila dhihni aksar sun tafi bayan gari to tseren ne za su tage ba tseren harbi ne na farauta da za su amma tsere zai iya shiga tseren gudu zai iya shiga tseren daukan wani abu zai iya kaza cikin nau'i na tsere da mutane ko matasa za su yi a irin wannan shekarun domin wasa jini da gwada kwanji da kuma samun gogewa na wannan abin da suke yin tseren a kansa wata rafna yusuf inda mata'ina muka bar yusuf a gurin kayan mu ai thiyabina wa amti'atina mun bar shi gurin tufafin mu da kayayyakin mu fa akalahu dhibu sai kalkeci ya ci shi wa huwa alladhi kana qad juzi'a minhu wa hadara alayhi wannan kalkeci din dama fa shine abin da mahaifin ya ji tsoro kuma ya ja kunnan su domin da ya bayyana musu ai dama yana nuna musu wannan shine haukunsa domin an ce ina tsoron ka za ya faru ai kamar an ja kunnan ka ne ya ce wa karka aikata ko karka bari wannan abin ya faru wa qawlihi wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqina dama kai kam ba za ka yadda da mu ba domin mu'min ai musaddiq ba za ka yadda da mu ba ba za ka amince da mu ba ko da mun kasance masu gaskiya malam yace talaqqufun azimun fi taqrir ma yuhawilu lahu dubin da suke kwantar da murya suke bi a sanne saboda kokarin su na cewa su rufe bi wannan abu da suka je suka aikata yaquluna suna cewa wa nahnu na'lamu annaka la tusaddiquna mun san cewa kai ba za ka gaskata mu ba law kunna indaka sadiqin ko da dama mun a gurin ka ma masu gaskiya ne ba za ka gaskata mu fa kaifa wa anta tattahimuna fi dhalik to dama yaya kana kan zargin mu kana jin tsoron abin ya faru kuma ya faru to dama ko ba ai tsoron haka ba mun ka zo muka baka labari da aka iya ce mana ba haka bane ya faru li annaka khashita an yaqulahu dhi fa akalahu dhi dama ka ji tsoron kalkeci ya ci shi kuma gashi yanzu shi ya ci shi fa anta ma'thurun fi takdibika lana mun ma uzuri in ka kare ta mu za mu ga laifinka ba dama ka ji tsoro kuma dai abin da aka guda gashi shine ya faru li gharabati ma waqa'a wa ajibu ma ittafaqa lana fi amrina hadha abin ban mamaki mu ma yake ba mu ga abin da ka ji tsoro kuma gashi shi ya faru ibn kathir rahmatullahi alayhi yake kokarin ta'lilin maganar Allah madaukakin sarki yake fadan menene wannan magana ta su ta kunsa waja'u ala mal matakanta nan tayyib Allah madaukakin sarki nan وجاءوا على قميصه ما كانت نمبر طيب وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا لكم أبما أماكن دي فارو أكوى النعم الأمر إذا فوجي منا يا كري فاروق يوسف عليه السلام سيكم يزو يا فارو القاسم يكي تشوى أجل تفسير سا سني ون مغنان سني ون اللفزين لأنهم لم يعتلوا عليه إلا بشيء نفسه الذي سمعوه ينطق به لا غيره وسوكا تاشي غاسي fatima kuta akan abin da suka aikata ga annabi yusuf sai suka yi amfani da abin da harshen sa ya kunsa ma'ana shi ma yafin da ma abin da ya ji tsoro inda abin da yake jin tsoro kenan sai suka jefa mishi kuran cewa ga abin da ka fada kuma shine ya faru ta iya yiwa da bai fada ba kuma sai su zo sun yi labarin to ya za a yi ya za mu koye shine abin da wai wannan sai ya kara kamar gaskata mana maganar nan da ake cewa ko magana ta hima da ake cewa wai albala'u muwakkalun bil manzil so tari akan samu ibtila'i kamar ya dace da abin da bakuna suke furta shi sa kullun ake so baki ya zama yana furta alkhairi yana fatan alkhairi yana zakan alkhairi san da mutun yake furta mummunan abin da yake sa rai zai auku to sai kuma Allah madaukakin sarki ta iya yi wa ya sanya jarabawar shi a cikin wannan al'amari wanda dalilai suka yi amfani da shi gurin kokarin karaba mawa laifin nan nasu da suka yi kariya da kuma ƙara tabbatar da abin da suke so su faɗa su ƙara wa maganar su hujja na cewa ga abin da ya faru shine abin da zamu tashi akan shi insha Allah a zamanin da mutun dazuma su dauka suna ta daga min hannu da haka zan dakata a nan sai Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komai ya kai mu zama na gaba ina bada uzuri ayi min afuwa ba zan samu halarta gobe da jibi ba saboda wani uzuri da ya fijiro min wanda ya sha kaina nima da haka ina bada afuwa zai zamanto gobe litinin ko da litinin da talata ba zan samu halarta ba sai ranar laraba insha Allah ta'ala za mu kura daga inda muka tsaya amma ba yana nufin ba za a yi komai ba na ji shi wani iri dan bana nan kuma shikenan sai gurin ya zama shiru da haka ƴan uwa da muke tare da su a masallacin insha Allah gobe da jibi in kun halarta za su yi kokari da gabatar da abubuwan da za su karar da mu na abin da ya shafi addini musamman a cikin wannan wata da muke ciki mai albarka na watan Ramadan ina roƙo Allah madaukakin sarki da dukkan sunayen sakiya da sifofin sa sarkaka abin da na faɗa na daidai Allah ya sa mu tarayya da ni da ku baki dai a cikin lada ya sa mu amfana wanda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin fahimta Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma ganar da mu gaba ɗaya wannan kuskurewa tawa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.